Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16.25 da kuma mita 60. Ana iya sauraron shirye-shiryen Sashen Hausa kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Niamey. Sai kuma kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da niya da dalol da kuma nomad fm. A kasar Ghana ana iya sauraro ta alfa rediyo da ke birnin Kumasi. Masu sauraron Sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Ali da Mahmud Lado da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. Bayan kun gama jin labarin duniya, muna da rahoto akan jinyar masu fama da yoyon fitsari da hukumar lura da yawan jama'a ta Majalisar Ɗinkin Duniya tare da goyon bayan ƙasar Canada da kuma wata ƙungiyar Korea ta fara yi kyauta a jihar Borno. Kada kuma amince akwai maimaitawa ciki da gaskiya da rahotannin wasu jaridun ƙasar Kamaru da kuma kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu sauraronmu.
Jama'a, assalamu alaikum. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta yi kakkausan suka a kan Larabawa da ƙasashen musulmi kan kumfar bakin da suke yi dangane da halin da Falastinawa ke ciki ba tare da sun ɗauki ƙwararren matakan magance matsalolin rayuwa da Falastinawan suka faɗa ba, da kuma dafawa shirin zaman lafiya da ake kokarin tabbatarwa a yankin. A jiya Talata, Haley ta bayyana hakan a gaban kwamitin sulhu na majalisar, tana mai cewa magana ba ta da wuyar yi. Haley ta kuma ambato ƙawayen Amurka irin su Kuwait da Turkiya da haɗaɗɗiyar daular Larabawa, inda ta ce ba sa taɓuka komai wajen tallafawa hukumar da ke taimakawa 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNRWA a takaice, wacce ke tallafawa Falastinawa 'yan gudun hijiran. A shekarar da ta gabata, Iran ba ta baiwa hukumar kokobo ba, haka ma Algeria da Tunisia, in ji Jakadiya Haley. Sai dai ta ce akwai ƙasashen da suka ɗan taɓuka wani abu da suka haɗa da Pakistan da Masar da suka ba da dala Amurka 20,000, sai kuma Oman da ta ba da dala 668. Ta kuma ƙara da cewa a bara, yayin da Algeria ta gaza ba da kosisi, Turkiya kuma ta ba da dala miliyan 6.7, Amurka ta ba da dala miliyan 364. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi ikirarin cewa Rasha za ta yi ƙoƙarin ganin ta taimakawa jam'iyyar Democrat a zaben 'yan majalisu da za a yi na tsakiyar wa'adi a watan Nuwamba, lamarin da ya ce zai shafi 'yan takarar jam'iyyar Republican da yake marawa baya. Shugaban Trump ya bayyana hakan ne a shafinsa na Twitter a jiya Talata, yana mai cewa ya damu matuƙa cewa Rasha za ta jajirce domin ta yi tasiri a zaben wanda ke tafe. Trump ya kuma yi ikirarin cewa bisa la'akari da cewa babu wani shugaban Amurka da ya taɓa nuna matsin lamba ga Rasha kamar sa, ƙasar ta Rasha za ta goyi bayan 'yan Democrat ne domin babu abin da zai sa su mara mai baya. Wannan ikirari nasa da ke cewa Rasha za ta goyi bayan jam'iyyar Democrat a zaben na 6 ga watan Nuwamba ya yi hannun riga da matsayar da kuma mintattar bayanan sirrin Amurka suka ɗauka ta cewa lallai Rasha ta yi katsalandan a zaben shugaban ƙasar na 2016 domin tallafa wa Trump ɗin. A zaben na Nuwamba za a yi takarar neman ɗaukacin kujeru 435 na Majalisar Wakilan ta Amurka da kuma kashi 1 a cikin 3 na kujerun Majalisar Dattawa. Batun kudaden haraji shi ne lamari da ake ganin zai mamaye ganawar da shugaba Trump na Amurka zai yi da shugaban Majalisar Ƙungiyar Tarayyar Turai Jean-Claude Juncker a yau Laraba. Juncker na ziyara a Washington da fatan Ƙungiyar Tarayyar Turai za ta kauce wa rikicin kasuwanci gadangadan ta wajen shawo kan shugaba Trump ya jinkirta saka kuɗin haraji mai tsanani kan motoci daga ƙasashen Turai. Ƙudurin kuɗin harajin kan motocin zai iya illa kamfanonin ƙera motoci na Jamus waɗanda suke cin kasuwa a halin yanzu. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar saka kuɗaɗen haraji akan ƙasashen da suka ƙi tattaunawa da Amurka da kyakkyawar niyya. Yana mai cewa kuɗaɗen harajin su ne maslaha ga matsalolin harkokin cinikayyar duniya. Kuɗaɗen harajin su ne abu mafi a'ala, kamar yadda ya rubuta a shafinsa na Twitter, inda ya ƙara da cewa ko dai ƙasar da ta san cewa ta sha ƙwarar Amurka a harkokin kasuwanci ta zo a tattauna ko kuma a maka mata kuɗaɗen haraji, wannan lamari ne da ba shi da wata wuyar fahimta. kamar kuma yadda ake ta yayatawa Amurka ce mai kudaden banza da kowa yake zuwa ya wawure komai zai daidaita inji Trump. Sawai gabanin waɗannan kalaman da Trump ministar harkokin wajen Jamus Heiko Maas ya ce nahiyar Turai ba za ta miƙa wuya ga barazanar ta Trump ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba masu kada ƙuri'a a ɗaukacin ƙasar Pakistan sun fita domin zaɓen sabbin jami'an gwamnatin farar hula. Hukumar zaɓen ƙasar ta soke takarar masu neman muƙamai da dama bisa dalilai masu yawa, ciki har da waɗanda ake zargi da cin hanci da rashawa. Wasu masu sa ido kan siyasar ƙasar ta Pakistan sun ce an nuna rashin adalci wajen ɗaukar wannan mataki, domin an soke takarar waɗanda ake ganin za su iya zama barazana ne ga dakarun ƙasar.
Waɗannan labarai sun zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilin sashen Hausa Haruna Dauda Biyu ya koda rahoton cewa hukumar lura da yawan jama'a ta Majalisar Ɗinkin Duniya tare da goyon bayan ƙasar Canada da wata ƙungiyar Koriya ta fara yi wa masu fama da ciwon yoyon fitsari jinya kyauta a Maiduguri, inda wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya Dr. Jin Kanyun ke cewa
in developed world there is nothing like fistula anymore, has been completely eliminated, but in Nigeria we have close to 150,000 women who currently are living with fistula.
Dr. Kunyi ya ce a kasashen da suka ci gaba babu ma matsalar cutar yoyon fitsari ga mata, duk an riga da an kauda su, amma a Najeriya ana da kusan mata 150,000 da ke fama da wannan matsalar na yoyon fitsari.
They don't have a smile in their life.
Basu da farin ciki a rayuwarsu, kuma hanya kaɗai da za su samu farin ciki a rayuwarsu shine mai musu wannan aiki.
Fistula is a big problem all over Nigeria and also in Borno because of the health system. We don't have precise statistics by state, but we know that is a big problem because maternal mortality in Borno is high.
Ciwon yoyon fitsari babban matsala ne a duk faɗin Najeriya, musamman ma a jihar Borno. Duk da cewa bamu da takamaiman ƙididdiga game da wannan matsala a wannan jiha, amma mun san cewa ana samun matsalar mace-mace lokacin haihuwa, kuma kun san duk inda ake samun matsalar mace-macen haihuwa dole ne a samu matsalar yoyon fitsari. Da kuma tambayi wata mace da ke fama da matsalar wannan yoyon fitsari.
Daga aifu sai na fara ganin linki, sai na samu likita nan asibiti mana aifu. Nan asibiti General Hospital din nan. Sai na ga kai yana bin kafana, nace to ni na ga mata nace da mu haka ne idan mutun ya aifu ta ce a wannan ba taɓa jiwa barire mu zo asibiti mai kamfani. Sai da nasu aka ce mu a VVF ne. So aikin ma bai yi a nan ba, sai aka tura ni zuwa Kano. Kano ma an min so daya RVF na samu sauki. Sannan aka yi nufsar ya ban samu sauki ba. Amma dai na dinga na kwance da sanka.
Hajiya Kori Habib da ita ce jami'ar sadarwa na hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNFPA a takaice.
A ƙashin gaskiya ba a taɓa yin a ce an zo an taru an lura da mata masu yoyon fitsari ba a nan jihar. Yawanci wato shekaru kamar 4-5 da suka wuce an taɓa gwada. Gwamnatin ta ɗauki nauyin yi, sai kuma ta tsaya tana tambayan jama'a su biya kuɗi. Sai kuma don mu nuna dai cewa da a cikin Najeriya nan shi wannan cuta yana nan wuri da yawa, ba nan kaɗai ba. Sai muka ce to bari mu zo da ƙwararru daga ƙasashen waje, mu haɗa da doktoci da suke cikin jiha Najeriya su zo su taimaka su tallafa don a yi musu gyara. To in son samu ne a ce an gyara 150 ɗin nan, amma mu a zaton mu za a samu fiye da 150 a nan jihar Borno. Tsakanin jiya da yau an samu mata kaman kusan 85 da suka zo yanzu suka yi rajista. To wannan ma na farin kwana ɗaya kenan.
Kasar Canada da Koriya da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya UNFPA ne dai suka dauki nauyin gudanar da wannan aiki ga waɗannan mata kyauta. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin dan ga da likitoci masu kulawa da lahi
an jima kadan zamu gabatar da maimaitawa cike da gaskiya to amma a halin yanzu a ci gaba da shakata da wannan waka ta likitoci.
Allah ka ba mu sa'a, sama Allah kiya ya ci gobe. Allah ka ba mu sa'a, sama Allah faɗe azaba gobe. Daji ya faɗe ce fa baka yau gobe dan ka ba shi yake so. Sanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu, mai sama Allah ya taimake su amu. Kai to a ga da likita bokan Turai a madaniya sosai. Na ce a ga da likita bokan Turai a madaniya sosai. Sanga da likitoci fadan kudi suke ba.
To lokaci yayi da zamu gabatar da maimaitawa cike da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. A yau ma muna jihar Jigawa kan batun zargin da wasu al'ummomin jihar ke yi wa gwamnati na cewa ana kokarin kwace musu filaye da gonakin su na noma da suka gada tun iyaye da kakanni. Kuma suke dogaro da su wajen tafiyar da rayuwarsu. Tun farko dai mun ji korafin kaɗan daga cikin mutanen da wannan tsari ya shafa. Na kafa katafariyar masana'antar sarrafa rake da hamshaki mai masana'antu ɗan ƙasar China Misali ke shirin yi. A wasu ƙananan hukumomi huɗu da suka haɗa da Gagarawa, Sulatan Karkara da Garki da kuma Taura. Muka kuma kawo muku hira da muka yi da mataimakin gwamnan jihar Jigawa, Barista Ibrahim Hassan Hadija. Wanda ya ce mutane ne ba su fahimci yadda tsarin shirin wannan masana'anta da gwamnati ke ganin wani ci gaba ne gare ta da kuma al'ummominta da ma ƙasa baki ɗaya. A yau za mu ji tattaunawar da wannan fili ya yi da ɗaya daga cikin mutanen da suka tsara yadda wannan aiki ya kamata ya kasance tun farko. Honorable Shehu Liman, wanda a wancan tsohuwar gwamnati na ta gabata shi ne ɗan majalisa mai wakiltar Kaugama. Ciyaman a majalisar dokokin Jigawa mai kula da harkokin filaye da gidaje, wanda shi ne ya wakilci majalisar dokoki a kan batun shirin Masali. Suna Nasir Fil Hashimu.
Farko dai zan ce wannan tsari da aka yi na zuba a nemi kamfanuka zuba jari a jihar Jigawa yin shi ne bisa kyakkyawan niyya ta yadda za a amfana a samu kuɗaɗen shiga sannan a samar da aikin yi ga wannan matasanmu na jihar Jigawa a wannan lokaci, a wancan lokaci. Amma shi tsari na karɓar filaye domin yin kowane irin aiki tsari ne wanda yake kowace gwamnati takan dogara da dokar karɓar filaye ta ƙasa, Agricultural Land Use Act. A sashe na ɗaya na wannan doka ta ba gwamna ƙarfi, wannan cewa shi ne yake da an ba shi amana dukkan filayen da suke cikin wannan jiha domin amfanin 'yan Najeriya. Don haka shi kuma sashe na 28 na wannan doka ta faɗi yadda za a karɓi filaye domin yin ayyuka domin amfanin jama'a. Kuma tsarin mulkin Najeriya kashi 44 kashi da cikin baka ya ba wa gwamnati dama ta karɓi fili domin amfanin su jama'ar. To anan bayanin shi ne akwai sharuɗa na karɓar fili domin amfanin mutane. Farko dai dole a sanar da su. Sanar da su nan da za a yi shi ne dole a wayar da kansu cewa menene za a yi a wannan wuri, menene amfaninsa a gare su. Na biyu dole ne a sani nawa ne za a biya diya, da kuma in ɗauke mutanen za a yi a samu masu wasu wurare, in na noma ne, in gidaje ne, aka cewar an maida su ta yadda cewa rayuwarsu ba ta galabaita ba. Na uku wanda shi ne mafi muhimmanci, lalle ne ba dama a karɓi fili, gona ko gida na wani kamfani ko mutum karan kansa sai idan don amfanin al'umma ne. Amma idan za a karɓa hannun kamfani a ba kamfani, doka ba ta ba dama gwamnati ta karɓa hannun kamfani da ba kamfani, ko ta karɓa a hannun mutum haka ta ba wani mutum, ko ta karɓa hannun mutum ta ba kamfani, wannan in aka shiga irin wannan hurumi to ya zama wajibi shi kamfani ya zama cewar zama zai yi da masu wuri domin su yarjejeniya su ciniki ya saya a nan gwamnati tana shigowa ciki a matsayin mai shiga tsakani domin abu ne wanda a ƙarshe zai amfani mutane.
To tunda ga sharuɗa ka fayyace ku da kuka zo a wancan lokaci da aka bujuro da wannan zance na shi Mr. Lee zai zo ya wannan kamfani kuma za a samar da yanayi na samar da noman rake a wannan yanki, yaya kuka tsara, waɗanne sharuɗa kuka bi, waɗanne sharuɗa kuka gindayawa a dangane da wannan batu?
Ni a wannan lokaci a matsayina na wakili na kawgama a majalisar dokoki ta jiha zan iya ba da misali da taron da aka yi na zuwan Dangote akan wani abu makamancin haka wanda ake magana a kansu a gagarawa. Mai girma kuma na wannan lokaci Rufusul Lami a COM ya kira mai martaba Sarkin Hadeja da hakimai na kawgama guda hudu da shugaban karamar hukuma da ni a matsayin wakili da shugaban mai ti Allah na wannan yanki da kuma shugaban manoma. An zauna an yi bayani kuma an ba da dama da duk wanda bai fahimta ba ya tambaya, kuma a ƙarshe an fahimtar da su babu wani wanda zai rasa gonarsa. Magana ce ta shi wannan hamshaki mai kuɗi wanda zai sa jari ya zo a auna gonakin mutane,
shi
Dangote kenan, a wani za a rajali kwa Dangote ya ba da iri na wannan rake su noma. An suka noma a ƙarshe a zo a auna abinda suka noma a biya su. Wannan shi ne abinda aka ba da umarni, aka ce a je su hakimai su sanar da masu gonaki daga tai a tara masu gonaki wanda wannan abin zai shafa a fahimtar da su a wayar da kansu akan cewa ba mutumin da zai rasa gonarsa akan wannan aiki da za a yi. To kaga a gwamnatin abin da muka tsara shi ne shi mai zuba jari ya zo ya zuba jari ya samu ribarsa, shi su masu gona masu ƙasa Allah ya kawo musu hanyar da a maimakon su noma gero da dawa za su noma rake wanda a ƙarshe an saya zai ninka ninkin ba ninkin amfani da za su samu akan gero da dawa da suke noma ko masara.
To wancan wannan lissafi da kai mana a ƙarƙashin tsarin na Dangote kenan, a ƙarƙashin tsarin shi kuma na wannan na mustali iya kuka tsara abu?
Hakikanin gaskiya tunda manufa ce ta gwamnati ba zai yi a bambance da abin da aka tsara kawai game da Dangote da kuma abin da ke faruwa ga gadin mustali ba, sai dai wakilan ce canjin gwamnati ya sa su waɗannan da suka zo yanzu su canja tsarin da muka yi.
Kafin watakila ma canjin ne da aka zo na mistari watakila ka gaya mana waɗannan hanyoyin aka bi, to amma a wacce gaba kuka bar lokacin da gwamnatin ku ta kare, a wacce gaba aka bar shi wannan zance kafin waɗanda suka gada su gaje shi?
Mun bar wannan abubuwa ne akwai hukumar kafa da ake kira Jigawa Invest, wato kamar wata ma'aikata aka buɗe musamman ta zuba jari aka bata hurumi wato na tattaunawa da kamfanonika da suka so zuwa jari. Kuma Allah da ikon nake da Mr. Lee daga cikin waɗanda suka wannan hukuma wacce take shiga tsakanin gwamnatin jihar Jigawa ta wannan lokaci da masu zuwa jari. Za a ba da a hektar 12,000 ba kuma ba magana bayarwa ba ce, wato an ware ta ta noman rake a wannan yankin. Amma tsarin da aka bawa mustali tagwayen tsari ne kamar da ake da shi a kawgama da Dangote na cewar babu mutumin da zai rasa filinsa, za a auna gonaki daidai awon gonaka a baka iri ka shuka ka sayarwa shi mai kamfani, ta haka kowa ya amfana babu wani wanda ya zama cewar an kuntata masa ko an cuce shi. So wannan haka tsarin gwamnati aka yi kuma akan haka muka bari. Amma idan wani suka gaje mu sun canza wannan jadawali ko kuma sun yi wani sabon tsari da su masu kamfani ta wannan kuma ni ban da masaniya.
To amma ai daga baya an zo ana magana kamar wani abu mai kama da BND ya ga su al'ummomin da suke da gonaki a wannan yanki, kana so ka ce ku a tsarin ku ba zancen BND ya kenan?
Babu da za mu gwamnati ta biya diya. Na farko dai ba ita gwamnati za ta karba ba. In ka ji ana magana biyan diya, in gwamnati za ta karbi fili domin yin aiki na al'umma kamar yin makaranta, yin hanya, asibiti, abu ne wanda ya shafi moriyar wannan al'umma. Idan wannan aiki ya bi ta gonar mutum, za a biya shi diya. A gwargwadon irin abin da yake da shi akan wannan fili, kamar doka martanda da wajibi ne a samu wani filin a bashi, ko kuma a biya shi da diya wacce za ta sauƙaƙa masa neman wani filin ya ci gaba da sha'aninsa na noma, ko kuma abin da ya shafi muhalli. In da za ka duba cewar a zamanin gwamnatinmu an yi gidaje, an yi titina a kusan kowace harkata ta ƙaramar hukuma, na jin a ƙarshe dai bakwai suka rage kafin mu sauka, kuma babu inda aka tauye haƙƙin wani wajen wannan hanyoyi. In sun biyo ta gidajen mutane, za a zo a yi kismi, a biya mutane haƙƙinsu. A ƙalla ma na ce maka, a wasu wuraren ma mutane suna Allah Allah wannan hanya ta biyo ta wurinsu, domin diyar da za a biya su suna iya mai da ma wato ginin da ya fi wanda aka rushe musu. Da ita wanda ta al'umma ce domin dole ta ba da diya ta yadda cewar wanda ya rasa muhallinsa ya zama cewar bai kuntata ba, kuma a ƙarshe ma ya zama cewar ma ya mafi son abin da ya faru akan ayin da yake a da. Wannan shi ne abin da mu muka bari, ba mu bari cewar a karɓi gonakin mutane ba.
Sauraro kun dai ji yadda ta kasance a batun takaddamar da ke wakana tsakanin gwamnatin jihar Jigawa da wasu al'ummominta da ke kananan hukumomin gagarawa, salatan karkar da garki da kuma taura. Za mu jingina wannan batu har sai mun samu sabon bayani, sannan za mu sake waiwayar wannan batu. Yanzu a madadin Muhammad Ibrahim Kwadi, ni Sarfil Hashin Gumar ke cewa mu kasance lafiya.
Yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba, wakilin sashen Hausa a ƙasar Kamaru, zai gabatar da rahotannin da wasu jaridun ƙasar suka mai da hankali a kai.
Zan fara shirin jaridun namu ne da jaridar Kamaru Info, anda farkon babban labarinta ta rawaito mana cewar shugabannin jam'iyyun adawa na ƙasar jamhuriyar Kamaru sun dungule waje ɗaya don miƙa kansu ga shugaban ƙasar Kamaru Musta Biya, kan ya ci gaba da gudanar da mulkinsa na wani wa'adin shekaru biyar, cikinsu har da ministan ya labarai na ƙasar Isa Cirumu Bakari, bayan shugaban ya kwashe shekaru 36 yana gudanar da mulkinsa a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar Kamaru Tribune, anda ita kuma ta ce hukumar zaɓe mai zaman kanta Elecon ko Election Cameroon ta zayyana cewar za ta yi ƙoƙari mutu ya gaya ta ga ta cimma burinta wajen gudanar da zaɓen shugaban ƙasar da za a gudanar ranar 7 ga watan Oktoba 2018 ɗin nan, domin ta gudanar da gaskiya a cikin zaɓen. Sai kuma jaridar Kalara, anda ita kuma ta ɗegunta mana cewar shugaban jam'iyyar adawa ta MNC Maurice Kamto yana neman tunkuɗa shugaban majalisar dokokin ƙasar jamhuriyar Kamaru Kabaye Jibrin gidan waka kan matsalar ta'addanci a jihar Arewa mai nisa. Sai kuma jaridar Le Guidon, ita kuma tambaya ta yi cewar in har gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru ta tafke sojojin da suke halaka fararen hula a waɗansu ɓangarorin jihar Arewa mai nisa waɗanda ba su je ba su gani ba, to ko me yasa gwamnati ba za ta kame sojojin da suke yi wa al'umma kisan gilla a jihar Baminda da kuma jihar Boya ɓangaren 'yan awaren Ingilishin ƙasar jamhuriyar Kamaru? Sai kuma jaridar Le Jour, anda ita ma ta hango mana cewar waɗansu 'yan bindiga sun halaka wani limamin cocin Katolika a garin Mai Wuka, anda ake fama da tashin hankula na 'yan awaren Ingilishin ƙasar. Jaridar Guardians kuma cewa ta yi ƙungiyar Amnesty International ta gaɗe ƙasar Serbia da ta daina sayarwa ƙasar jamhuriyar Kamaru makamai, in ji jaridar. Jaridar Horizon kuma ayyana mana ta yi cewar jam'iyyar Bello Bubba Mai Gari UNDP da waɗansu jam'iyyun adawa guda 20 sun dunkule waje ɗaya domin miƙawa shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru dama na sake waɗansu shekaru biyar a kankare ga mulkin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Jaridan Emergence kuma ta bayyana mana cewar shugaban jam'iyyar MRC Maurice Kamto ya bayyana aniyarsa na ganin ya kalubalanci shugaba biya a zaben da za a gudanar ranar 7 ga watan October 2018 din nan, domin yace al'umman kasar jamhuriyar Kamaru suna neman sabon jini kuma da sawun fiska a gwamnatin kasar. Jaridan Nouvelle Expression kuma ta hangoma da cewar waɗansu kungiyoyin kwato haƙƙin bil'adama sun fara zargin ministan ya labarai na kasar jamhuriyar Kamaru Isa Cirmo Bakari kan yanda yake neman rufawa sojojin kasar ta Kamaru asiri kan kisan gillan da suke wa al'umma a jihar Arewa mai nisan kasar. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu sauraronmu.
Assalamu alaikum muryar Amurka daga Alhaji Manuru dan uwa mai Allah na garin Jeja. Ina kira ga ƴan uwana ƴan Najeriya a duk gaman kai, ya Allah, duk wanda bai san ci gaban Najeriya, Allah ka wace shi. To addu'a da ta fara aiki don wasu sanatoci 15 sun fita daga jam'iyyar ABC da 'yan majalisa guda 32. Allah, duk wanda zai ida ana talaka da al'umma kasa su ji daɗi, suna kawo burun-burun, Allah ka yi maganinsu. 'Yan Najeriya, ko kakkaɓe ƙuri'arku 2019 da kun koma sabon canji, wallahi ƙasa ta zauna lafiya. Ta haifi bindigar AK-47, ta haifi double barrel. Allah ka taimaki Najeriya da 'yan Najeriya.
Mai magana Musa Shehu Hinosari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Canza sheka da wasu 'ya'yan jam'iyyar APC a majalisar wakilai da na dattawa suka yi, wallahi wallahi ina rantsewa ba su canza sheka a kan don cimma burin talakansu ba. Kurin sun canza sheka ne saboda gatun kansu. Sun zo jam'iyyar APC suna gani za su ɗebi kuɗi su yi abin da suka ga dama, kuma jam'iyyar APC ba jam'iyya ba ce ta haka. Dama jam'iyyar PDP ita ta saba wannan abu, kuma yanzu wai sun canza sheka zuwa jam'iyyar PDP. Muna musu addu'a, Allah ya kiyaye, Allah ya raka taki gona. Ubangiji, wani ɗan majalisa da yake so ya kawo shugaba Muhammadu Buhari wani cikas, Ubangiji Allah ya sa daga wannan tafiya ya tafi kenan, kar ya da a majalisa. Mai suna na Musa Shehu Hinosari.
Kafin mai sallama ga takaitattun labarai.
Kasar Congo ta ce ta kawo ƙarshen matsalar barkewar cutar Ebola a ƙasar, inda ta ce hanzarin da jami'an kiwon lafiya da hukumar lafiya ta duniya WHO suka nuna shi ya taimaka wajen daƙile cutar. Jiya Talata ita ce rana ta 42 da ba a samu sabon mutum da ya kamu da cutar ba, wanda shi ne tsawon wa'adi na kwanaki 21 a sau biyu da cutar take bayyana a fili ko kuma take ƙyanƙyasa. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta yi kakkausan suka a kan Larabawa da ƙasashen Musulmi kan kumfar baki da suke yi dangane da halin da Falasɗinawa ke ciki, ba tare da sun ɗauki ƙwararren matakan magance matsalolin rayuwa da Falasɗinawan suka faɗa ba, da kuma dafawa shirin zaman lafiya da ake ƙoƙarin tabbatarwa a yankin. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi ikirarin cewa Rasha za ta yi ƙoƙarin ganin ta taimaka wa jam'iyyar Democrat a zaben 'yan majalisu da za a yi na tsakiyar wa'adi a watan Nuwamba, lamarin da ya ce zai shafi 'yan takarar jam'iyyar Republican da yake marawa baya.
Masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu za ku je sauran abokan aiki da wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki nake cewa a wuni lafiya.